السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مجلس ميثار البركة، مجلس تفسير القرآن من كرمة. daga masallacin Bilal bin Rabah wanda yake a kofar Marusa a birnin Katsina a wannan yammaci wanda shine yammacin 20 ga watan Chumadan ga watan Ramadan 1447 wanda ya daidai da ranar 9 ko ga watan Mars 2026 kafin mu shiga tafsiri muna fadakarwa cewa lalle yau shine karshen goma ta biyu kuma nan da awoyi kadan awoyin da ba kai biyu ba za a shiga cikin darare masu albarka wato darare na goma na karshe yana da matsar amfani kowa daga cikin mu yayi kokari ya zage dantsi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan goman karshe ta shiga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana zage dantsi yana tashi iyalansa ya kasance yana yin ibada a cikin goman karshen nan irin ibadar da baya yi a rakowar a kwanakin Ramadan saboda haka lallai kowa ya dage ana so kuma mutum ya ƙara dagewa sosai a dararen mara irin dararen yau wato daren 21 da 23 da 25 27 da 29 saboda a waɗannan dararen ake fatan samun Lailatul Qadr Lailatul Qadri wani dare ne mai albarka wanda Allah subhanahu wataala ya bawa al'umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba dan wani abu ba illa saboda ya ninninka musu ladan su na ibada Allah madaukakin sarki yana cewa Lailatul Qadri khairun min alf shahr daren Lailatul Qadri yafi darare guda dubu saboda haka daren Lailatul Qadri dare ne wanda idan aka hada shi yafi ibadar shekara 83 saboda haka lallai mutum yana da kyau ya iya bakin kokarinsa ya ga cewa yayi ibada a cikin wannan dare saboda idan yayi Allah subhanahu wataala zai taimake shi daren Lailatul Qadri dare ne wanda idan mutum ya zamanto cewa dare ne wanda idan mutum ya zamanto cewa ya dage a cikin shi in yayi kamar shekara 5 to zai fi al'umomi da yawa waɗanda suka rayu shekaru 500 saboda haka lallai kowa ya dage kuma ba wai sai iya sallah ba duk mutumin da ya samu dama ta fuskar sadaka da kuma ta fuskar ayyukan alkhairi mutum yayi kokari a waɗannan darare kuma mutum kai ya raina abin da zai bayar la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kar mutun ya raina abinda zai yi na alkhairi ko yayi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya abadarin idza tabakka maraqan fa aktir ma'aha wa ta'ahad jirana ya kai abu zarri jifani idan ya zamanto cewa kai romo to ka yawaita ruwan wannan roman kuma ka rarrabawa makotanka saboda haka waɗannan darare masu albarka darare ne wanda ya kamata kowa ya dage akwai wani talaka abokin karatunmu a Saudiya ana cikin sallar tarawihi da Ramadan sai dan gaji sai ya zauna to sai ya hango sarakunan Saudiya wanda ya taba zuwa Saudiya akwai wani gida akan dutse alazir ka gan shi ko akwai wani gida akan dutse wajen Safa da Marwa su sarakunan Saudiya daga nan suke bin sallah da yawa daga cikin su saboda haka sai ya hango su da katan ciki sun miƙe suna ta sallah sai wa kan shi fada yace yanzu waɗannan da Allah ya ba su duniyar gaba daya ba su zauna ba an yi zama bai ganni ba ina fatan mun gane saboda haka yana da kyau kowa ya dage yanzu masu kuɗi masu daloli duk sun tafi suna can ana ta ibada wala wasu ma itikadi suke shiga kai kuma kana talaka anan Allah madaukakin sarki bai baka damar tafiya ba amma sai ka zo ana tahajjudi ko ana tarawihi kai kana danna waya yana da tsananin amfani kowa a cikin mu yayi wa kanshi fada mu dage mu ruski wannan kwanaki masu albarka ta hanyar sadaka da ayyukan alkhairi Allah ya ba mu dace Allah ramma mu je
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم
ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين
جي من تاشي من تا عديدي آية الله يتشوى واتخذ قوم موسى من بعده من خليهم إجلا جسدا له قوى أنه موسى أبنى متى أنه موسى سر في ta hanyar kayan awaroro wanda aka ce na mutanen Fir'auna ne sun riƙi wani ɗan maraƙi na hukuwa wanda ɗan maraƙi ne da aka kera shi amma kuma yana ƙara irin ta shanu shi ne na hukuwa bayan da Musa ya tafi ganawa da Allah kamar yadda aka faɗa wannan aikin asali samiri ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana haka a cikin suratul Taha ina fatan mun gane kala kuma ka buka ya sani ni kala ba su ki bi malam ya suru bi ka ga ya nuna samiri ne yayi faka ba su qablatan min athari rasul amma nan gurin Allah sai ya danganta wa mutanen annabi Musa ne yasa saboda sun yarda da abin ne to da ka in an yi abu ka yarda da shi to wannan abin ana iya danganta maka shi shi yasa nan gurin Allah madaukakin sarki ya danganta musu shi Allah ya ce alam yarau annahu la yukallimuhu wai ba su gani ba shi wannan abin nan din wannan dan maraƙin da suka raka la yukallimuhum baya musu magana wala yahdihim sabila ko ba zai shiryar da su zuwa hanya ta daidai ba ittakhazu wa kanu zalimin sun rike shi alhalin suna azzalimi ina fatan mun gane Allah ya ba mu labari ya ba mu labari shi wannan samiri din Musa sunansa shima yadda za ka gane ƙudurar Allah yadda malamin tarihi suka faɗa Jibril ne ya raine shi lokacin da mahaifiyarsa ta haife shi sai ta ji tsoron kar Fir'auna ya kashe shi sai ta jefa shi a cikin kogo to mala'ika Jibril ne yake kawo masa abinci madogin da ya zama kafin shi kuma Musa da Fir'auna ya raina ya zama musulmi ma annabi wannan zai nuna maka cewa shari'a daga Allah subhanahu wa ta'ala take kuma Allah madaukakin sarki shi ne wanda yake shiryar da wanda ya so shi ne wanda yake fatar da wanda ya so walamma suka tafi yayi Allah ya ce da annabi Musa ya nuna maka gaggawa ya koma wajen mutane tabbas an fice ne saboda haka nan Musa da ya dawo shine Allah ya ce walamma suka fi yayi ne warawa annabi kad dallu qalu la in lam yarhamuna rabbuna lokacin da annabi Musa ya dawo ya same su sun bata suna bauta dan mare sai na dama ta kama su shine malam suka fi yayi ne qalu la in lam yarhamuna rabbuna suka ce ai in dai ubangijin mu bai mana rahama ba waye ko kire dana kuma ubangijin mu bai mana gafara ba lana kunan ne min khatiri za mu zama daga cikin waɗanda suka yi aka alam haraja
walam ma raja Musa ila qaumi qabbana asifa قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.
ألا ما لو كتاك يشي ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا لو كتشند الله موسى يزو يناتي كنفشي آسفا شما آسف كوكما العصب يناتي كنفشي أماني تنمي Allah madaukake sarki yake cewa a cikin suratul zukhruf ne ko falamma asafuna takamma
falamma asafuna takamna minhum fa aghraqnahum ajma'in
falamma asafuna kaji lokacin da suka fuskata mu saboda haka غضب ذاك يتشوى فشي آسف كما آسفا معنى يابسكاتا إنا قاتا من ذاني ألو موسى ديدا وألقى الألواحة يجيبت ألنا التوراة يجيبت جسو وأخذ براس أخيه يجره إليه يريك يكاد لأموانش ينا جا ينا جنش زوا غنش لدى كما آرون تنو shine babba kamar da malaman tarihi suka fada ya girma annabi Musa da watanni da shekaru amma fushi ya fusata a suratul Taha Allah subhanahu wataala yake cewa da ya rike kan nashi ya Harun
قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي
نعم
إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قومي
نعم saboda haka suke cewa a nan gurin yace ya Harun sai sa baka dini ba sai sa baka bu umarni na ba yace haba dan yan haba dan uwata kada ka rinka rike gemu na da kuma kaina mana to dan ka haka ai ma abokan gaba sai su mana dariya shine anan gurin yace inni qala ibn umma innal qawma astadafuni innal qawma astadafuni ma'ana mutanen sun raina ni ka banni a matsayin halifan ka amma sun raina ni wa kadu yaqtuluni sun kusa ma su kashe ni fala tushmit bi al'ada kar kuma ni na iya ba ki kokari na ka zo kuma ka ta abokan gaba su min dariya ina fatan mun gane wala tajalni ma alqawmi zalimi kada kai mana kudin goro tare da mutanen da suka zalunci kansu Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa annabi Harun ya yi iya bakin kokarin wala kada kare lahum Harun
wala qad qala lahum Harun ya qawmi in
wala kada kare lahum Harun muje
ولقد قال لهم هارون يا قوم
ما من قبل
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به
نعم
وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري
نعم هذا هذا يا فتى أو قالوا لن نبرع عليه
قالوا لن نبرح عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى.
نعم سوال عك هارون يا جاهز تقوم إنما فتنتم بي ولم فتناشك أما وإن ربكم الرحمن وبنجزنك فنقذك يا شيني الله فاتبعوني وامي في من بيئي سيزك تشئنا ai mu ba za mu je na bauta masa ba har sai Musa ya dawo mana kaga ya iya kokarin sa shi yasa anan gurin yace falatus mit bi al aada kakkasa mu kiyas mun dariya wala taj'alni ma al qaumiz zalimin kada ka hada ni da azzalimai qala rabbi ighfirli wa li akhi
qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna bi rahmatika wa anta arhamur rahim.
Kaga nan da nan sai Annabi Musa ya karbi uzurin sa sai ya ce rabbi gifirni wa li akhi ya Allah ka gafarta mun kuma ka gafarta wa dan uwana wa adkhilna fi rahmatika Allah ka shigar da mu cikin rahmatka wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mafi rahamar masu rahama. Dan ka kaga nan gurin ai Annabi Musa yayi mai uzuri. Me yasa yace ibnu umma da yace ibnu adiba alhalin kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya waye zai iya bambanta? Mala'ikin yace saboda tausayin mahaifiya ya fi tausayin mahaifi, to me yasa mahaifiya ta fi mahaifi tausayi? Ita ce tambaya ta gaba, mun taɓa ba da wannan hausa a nan. Me yasa mahaifiya ta fi mahaifi tausayi? Ala shi bai ma ce sai da kake ashabul yamin tunda na fara zuwa tafsiri a dama kake zama amma ta manta wannan bayani. Na'am kace saboda maniyin mace maniyin mace a daidai ina yake a gaban daidai ina ka nuna maniyin mace yana kirji kusa da zuciyarta shi kuma maniyin namiji a rayu ke baya daidai ina sani gurin da kila haka mutum ma wani lokacin ba za ka yi ba ko mujubi ka sa ba duk mujubi ne zai haskuma maka ina fata mun gane. To shi yasa mace ta fi namiji tausayi ta fi tausayin ɗanta shi yasa ya ce ya fi na umma ka ko kuma ƙara fi na umma saboda me? Saboda ya nuna cewa lallai akwai tausayi da a tsakaninsu. Ina fatan mun gane.
Innal ladhina ittakhadhu al-'ijla fayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya wa kadhalika najzi al-muftarin.
Innal ladhina ittakhadhu al-'ijla wadanda suka rufe dan malaki a matsayin Allah sai yanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya za su haɗu da fushi na ubangijinsu kuma za su haɗu da ƙasƙanciyar rayuwar duniya. Wa kadhalika najzi al-muftarin kamar yadda ka gani haka muke sakayya ga duk waɗanda suka ƙirƙiri abin da ba shari'a. Mana wanda suka yi bid'a suka ƙirƙiri abin da Allah bai umarni da shi ba to su ma haka Allah zai musu azaba. Haka wasu malaman suka farka. Ina fata mun gane. Saboda haka kamar yadda ya zo daga cikin hukumar da Allah ya musu shine Allah ya umarce su da kashe kawunansu sai da aka kashe dubunnai daga cikin Banu Isra'ila. Allah yana cewa cikin suratul Baqara
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمرك وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
Na'am, saboda aka tuba su kamar yadda Allah ya bayani a suratul Baqara, shine Allah subhanahu wata'ala yace su haɗu su dinga kashe kawunansu. Saboda aka an ce duhu ne suka shiga suka dinga kashe kawunansu, sai da aka kashe mutane da yawa, sannan daga baya Allah subhanahu wata'ala ya kyale su. Wannan shine tubansu. Al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma ce wacce Allah ya sanya mata sauki a al'amuranta. Kaga a ce mutum ya bauta wa ɗan maraƙi maimakon ya sace kalmar shahada, sai aka ce kawai ku kashe kawunan, wannan ya kashe wannan ba kamar san wa za a kashe ba. Haka kuma shari'o'insu da yawa suke da sauri. An ce su a Banu Isra'ila idan fitsari ya taɓa tufan mutum to sai ya yanke daidai wurin, aka da yanke daidai riga. Kaga yanzu gayu da fice da su a ina ga wani duk bayan kwana uku da masu yi ne zubar da kayan shi, saboda za a samu kaya da yawa waɗanda za a yayyanki. Sannan idan mutum yadda wasu kamar waita suka faɗa bai zuwa Qur'ani ba, amma dai Qur'ani ya tabbatar da cewa akwai wahalhalu da yawa a shari'a su shi an fitari ya tafi jikinka to sai kai ta ɓarta da wurin sai jini ya fito shi ne ɗari. Amu da ka shafa ruwa shi ke ina ba ta mun gani shi yasa ya ce zalikum khairun lakum inda bari'ikum kataba alaikum innahu huwa tawwabu arrahim. Ina ba ta mun gani saboda haka Allah ya ce wa kadhalika najzil muhtasibin, sai ya ce wallazina amilus sayyi'ati
thumma tabu min ba'daha wa amanu إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
الله يشي والذين عملوا السيئات ولن تكعيك تومونا نعيقا ولن جنرد ثم تابوا من بعدها سنن سكع توبا طايا ولن زنب لسكعيك وآمن أبن ديكين في دعامن. Yadda wasu malaman suka fassara shi ne suka ci gaba da ayyukan da imani yake wajabtawa. Sallah da ayyukan da Allah ya umarni da su ne da suke ayyuka na gari. Inna rabbaka min ba'daha, tabbas ubangijinka bayan wannan laghafurur rahim, mai yawan gafara ne rahimun. Allah ya ɗaukake sarki mai yawan rahmani. Allah ya ba mu jinsha. So a nan gurin Allah maɗaukakin sarki yana yi mana bayani game da tuba, wanda abinda ake kira tuba shine mutum ya daina aikata zunubi kuma ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shi ake kira tuba. Idan mutum yana so ya tuba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi tuban shi, to akwai sharuɗa waɗanda suke guda uku wanda dole sai mutum ya lura da su. Sharaɗin farko shine mutum ya yi nadama game da abin da ya aikata, ya ji haushin kanshi, ya ji ba daɗi. Ina fatan mun gane. Ya ji haushin kanshi, ya ji ba daɗi, ya ji bai so abin da ya faru ba. Ina fatan mun fahimta. Wannan shi ake kira tuba. Wannan shi ake kira tuba. In mutum ya zamanto cewa ya ji haushin kanka kuma ya ji cewa baya bai so abin da ya faru ba, sannan na biyu shine ya bar zunubin a daidai lokacin. yanzu kamar da shugaban kasa ya ce mu ya ce mai zunubin laifukan da ya mana to sai ya zama to cewa daga yanzu duk wani abu da aka yi a Najeriya za su cuci ba za a yi ba in kuma za a yi amfani da wasu kuɗaɗen yan Najeriya sai a yi referendum a nemi ra'ayinsu sannan kuma duk kuɗaɗen da manyan jami'an gwamnati suke kashewa sai a karanta su ya zama daidai maslaha bai kamata mutane suna cikin wahala da damuwa an ƙara musu kuɗin mai ana son a ƙara musu ma a zo a ce a sa musu haraji tunda su ake mulka kuma sun ce ba ta su amma ga shugaban ƙasa in dai zai ci gaba da yin wasu tsare-tsaren da son ran shi bai kamata ya nemi tuba ba kuma ko ya nema ma Allah ba zai anshi tuban shi ba saboda haka in mutum yana so Allah ya anshi tuban shi to sai ya bar zunubin da yake a daidai lokacin ma ba a san tuban wasu shi yasa Allah ya yi alladhina amanu tubu ila Allah
ya ayyuhalladhina amanu tubu إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
إلى الله توبة نصوحا ku tuba ga Allah tuba ingantacce tuba ingantacce so in ka tuba kuma ka ci gaba da yi ka zo ka sai da mutum ya yafe maka abin da kake masa ya ce ya yafe kuma aka sake zama a majalisi ka tuna mai shi ba kai tuba ingantacce ba saboda haka sai kuma sharadi na uku shi ne mutum ya yi niyyar ba zai koma zuwa ga wannan zunubin ba ima ba ke alaihi bin umrihi a duka rayuwar shi har abada ba zai kare ba wata mace ta zo ta ce min ta yi kirejira a wani wata local government saboda aka ɗan cutar da ma'aikata suke yi musamman karamar da yauna local government yadda ake ce mata amma mai albarka saboda haka sun ɗan ɗebi kuɗaɗen mutane lokacin tana kashi an haɗa baki da ita an cicciro su kuɗaɗen ba gaskiya da gaskiya ba ta ce to yanzu ta tuba ya za ta yi ta ɗan samu wasu kuɗin gado ya za ta yi da waɗannan kuɗin idan ta in ta koma da su trade to za a samu wani ma zai sake wakilci to yanzu ya kamata ta yi ta ce mana to yin kuɗin su zama rage kawai kira saboda haka da kuɗin ya zama ce nawa kike tunani irin ta famu kuɗaɗen da kike da san ta dan cicira saboda haka na ce ki samu ki je wannan local government din ki musu ko da rijiyoyi tattaki ya kuke ganin wannan hukunci ne ce kawai ki je ita wannan local government din tunda ta ce ta yi ayyuka a local government da yawa amma ita wannan local government din ta san kuɗaɗen da ta cicira suka haɗa baki da ragowar manyan suka ci tsira na ceto kawai ije ki samu group da rijiyoyi sai su dinga ɗibarwa so kaga wannan shi ne ta yi niyyar ba za ta da wuya ta sake yin wannan ko da ta ci gaba da aikin gwamnati tunda har ta iya biyan kuɗaɗen to wannan shi ne sharaɗi na uku akwai hanyoyi da yawa wanda mutum zai tuba zuwa ga Allah na ɗaya shi ne akwai yawaita istighfari mutum ya ta istighfari Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullum yana yin istighfari sau ɗari a wata riwaya kuma yana istighfari sama da su saba'in ina fatan mun gane saboda haka yana da kyau ya zamanto cewa a dinga yawaita istighfari a yawaita istighfari a yawaita istighfari a yawaita istighfari wannan yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen ya zamanto cewa mutum zuciyar sa ya ji tawa shi na biyu shine yin ayyukan alkhairi akwai hadisin Abu bin Abbasa wanda yake nuna cewa idan ya zamanto cewa idan ka aikata zunubi to in kai alwala Allah zai kankare maka zunuban da ka ɗauka da wannan gabar da ka wanke tare da ruwan ƙarshe da zai fita. Saboda haka shi yasa wani mutum ya zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce masa ya kumbanci wata mace wacce ba muharrama shi ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka yi sallah tare da ya ce to shi ne Allah ya saukar da wannan ayar wa aqimis salata tarafai nahari wa sulakan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Saboda haka idan ka yi wani aikin alkhairi yana iya kankare ƙananan zunubai sallah zuwa wata sallah suna kankare ma irin sallah mace duk suna daga cikin ƙananan zunubai. Sannan Ramadan zuwa Ramadan shi ma yana kankare zunubai ina fatan mun gane. Sannan Hajji shi ma yana kankare zunuban da suke tsakaninka da Allah ina fatan mun gane. Sadaka tana daga cikin abubuwan da suke kankare wa mutum zunubai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wata kawuwa wacce ta yi kawuwanci amma kuma sai ya zama cewa wata rana ta je rijiya ta ɗebi ruwa ta sha sai ta ga wani kare shi ma yana lallage yana buƙatar ruwa sai ta ɗebo mai ruwa sai ta ba shi. Kuma ta wannan dalilin Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata zulumanta ina fatan mun gane. Saboda haka mutum ya yi iya ƙoƙarinsa wajen yaye wa wani musulmi wata damuwa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man faraja an muslimin qurbatan faraja Allahu anhu qurbatan min qurab yawmil qiyama. Duk wanda ya yaye wa wani musulmi damuwa to shi ma Allah madaukakin sarki zai yaye masa damuwa daga cikin damuwar ranar lahira ina fatan mun gane. Daga cikin damuwar ranar lahira ina fatan mun gane. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarce mu da taimakawa mutane wanda kuma in dai kana wannan taimakon za ka ta goma shi Allah a duniya da lahira. Akwai wani lokaci ina karatu a jami'ar musulunci ta Madina da ɗauko wani direba zai kai ni makaranta. Da muka zo daidai kofar makaranta sai ya jage ya jage cewa a bar shi shigar da ni. Su kuma masu gadi suka ce a'a ba za a bari ba tun da lokaci ya yi sadari ya yi. Saboda haka sai mutumin nan ya damu sai na tambaye shi na ce me yasa ka damu. Sai ya ce abin da ya sa ya damu shi ne a saboda da yawa idan ya yi wa mutum irin wannan shi ma Allah yana yaye masa wata damuwar shi. Musamman kasancewar shigar da ni cikin makaranta baya cikin kwantarsin da mutum ina fatan mun gane. Saboda haka duk mutumin da ya aikata ayyuka munana to ya yi ƙoƙari wajen yaye wa wasu bayan damuwarsu shi ma Allah zai yaye masa. Tuba iri biyu ne. Idan ya zamanto cewa haƙƙoƙi ne waɗanda tsakaninka ne da bawa to dole sai ka nemi yafiyar shi. Idan kuma wani kaya ne kamar maka idan kuma wani abu ne wanda yake tsakaninka da Allah to kawai za ka nemi gafarar Allah. So yanzu don ka saci dukiyar mutane ko ka ci kuɗin mutane ba duk ka'ida ba in za ka tura mutum dubu kuma ka umara a ramadan Allah ba zai gafarta wannan zunubin ba. Mutum dubu ka tura su su je su yi umara ba za su taɓa Allah ba zai taɓa gafarta wannan zunubin ba. Mutanenmu da yawa kamar yadda muka maimaita a wasu lokuta ba su fahimci irin ibadun da Allah yake aska ba sai mutum ya saci miliyan ɗari sai ya je hajji ko ya biya wa wasu hajji a kashe miliyan 30 sai ya zata shi kenan ya yi firi sai ya firi ba. Saboda ne saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Saboda haka duk zunubin da yake tsakaninka da bawa to sai kai da shi ne za ku iya warwarewa Allah baya gafartawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kanat lahu maghlamatun li akhihi falyatahallalha, duk mutumin da yake da wani cuta da yawa dan uwansa to ya kokari ya warware tun kafin ranar da za ta zo wacce za ta zama cewa ba shi da dinari bai da dinari bai da kosisi. Ina fatan muna gane. Saboda haka lalle yana da kyau mutum ya san wannan, shi yasa gara ka yi aikata manyan zunubai tsakaninka da Allah da ka cuci dana da shi yasa Malam Abubakar Mukhtar Yola wasu da suka rubuta mai takarda cewa ya kamata ya tsaya takarar gwamna, saboda haka shi ne ransa ya ɓaci da ya zo ba su amsa. Yace in dai kuka ganna na tsaya takarar gwamna a yadda na san hakikanin mulki, to ku tabbatar na zare. Wala haka yace, yace in dai kuka gani kuka ganna na tsaya takarar gwamna, to ku tabbatar da cewa kawai na zare. Kuma ni ma na yadda da shi, ni ma wadda ita ce fahimta. Ni ma in dai kuka ganna na tsaya takarar gwamna, to ku tabbatar da cewa na haukaci Allah. Saboda ne, saboda babu yadda za ka kai irin wannan mulkin baka ɗauki nauyin mutane a kanka ba. Allah baka yi kama i duk tsoron Allah ka, kuma in baka ɗauka da kanka ba ƴan jam'iyya za su sa ka ɗauka. Ina fatan mun gane. Saboda haka shi yasa jagorantar mutane yake da wahalar gaske. Yanzu wane ne ya fi kowa kwatanta adalci bayan halikofi shiryayyu? Wane ne? Umar bin Abdulaziz. To Umar bin Abdulaziz, kamar yadda Zahabi ya kara cewa Alamin Nubala, ya ce duk lokacin da mutane suka yabe shi bisa adalcin da ya yi, saboda sai da ya zamanto dinari bakwai kawai yake da shi, tun da ya hau mulki saboda tsoron Allah da tsoron mulki, matarsa ta ce bai taɓa iya kusantarta ba, kuma bai taɓa iya mafarki ba tsawon shekara biyu, saboda kawai tsoron Allah da yake kuka idan ya tuna cewa ranar alkiyama idan aka zo mutane suka kawo ƙarashi wajen Allah na ya musu wani kuskure, ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ne zai zama lauyansu. Iya wannan tunanin da kuka da yake yawan yi da kuma adalci da ya ƙoƙarin yi, wanda an ce har dabbobi ma ba sa zalantar tsakanin saƙa kan shi, Allah ne mafi sani. Amma duk da haka wani lokaci idan aka ambaci adalcin shi aka faɗa abubuwan da ya sai fushi da kuka, yake cewa ya tuna cewa yana gwamnan Madina, akwai lokacin da aka turo masa Kubay ɗan Abdullahi ɗan Zubair. Shi Kubay yana adawa da gwamnatin Banu Umayya, wacce ita shi Umar bin Abdulaziz ne. So yana gwamnan Madina, an taɓa turo masa Kubay a matsayin shi na ɗan adawa, ya ajiye shi a cikin sanyi har ya mutu. Yace duk alkhairan da ya idan ya tuna wannan hankalin sai yana tashi. Kaga wannan yake nuna maka tun da can mulki yana da tsananin wahala, kuma da ƙyarkai mulki baka ɗauki nauyi ba. Ina fatan mun gane. Saboda haka shi yasa magabata na gari suke nisantar shi saboda tsoron ɗaukar nauyi. Abu Hanifa aka zo za a sa shi alƙali, aka zo za a sa Abu Hanifa alƙali, ya ce ban cancanta ba. Ibnu Hubayra ya ce ƙarya kai. Abu Hanifa ya ce kara bagadda, ya ce idan da gaske ƙarya ne to bai kamata alƙali ya zama magayyaci ba, idan kuma da gaske ne ban cancanta ba to bai kamata alƙali, sai ya fi rikin kansa. Ina fatan mun gane. Idan mutum yana so zai tuba izuwa ga Allah, zai roƙi Allah tuba, akwai abubuwan da ya kamata yi. Na farko, ya kamata kafin ya ɗaga hannu ya roƙi Allah tuba ya zama abin da yake halali. Ina fatan mun gane. Ya zama abin da yake halali, in ba halal ba ne, iya wannan zai iya sawa Allah ya ɗi amsar tuban shi. na biyu ya zaman to mutumin da ya zo tuba yana cikin tsoro na cewa Allah saukacin sarki zai iya gaggauto masa da hukuma a yi kai. Na biyu in mutum yana son tuba ya yi ƙoƙari ya nisanci munanan abokai. Shi za a kuka gara ta hadisin mutumin nan da ya kashe mutum 99 ya je ya tambayi wani malami ko yana da tuba, malamin ya ce ba ka da tuba, sai ya kashe malamin ya cika zana 100 da shi. Sai ya je ya sake tambaya wani malamin ya ce ko yana da tuba, sai malamin ya ce maka yanzu ka yi hijira daga ƙasar da kake ciki. Ka yi hijira daga ƙasar da kake ciki, so yana tafiyar tafiya sai ya mutu mala'ikun rahama da mala'ikun azaba kowa ya zo ya ce na shi. To kaga a takaice ne ya bar gurin da ake aikata sako. So daga cikin sharrin da na gani, wato idan ka sake kana zama guraren da ake aikata sako, idan ka sake ka zauna a guraren da ake aikata sako, labarin za ka daina ganin sakon ma ba sako ba. Yanzu ku kalli wani misali. Da irin wannan suke ɗin da ake ɗinkawa mata su suke jiki da shi, wala da iskanci ko a cikin mulan yake da yi, banda yara yara wadda dama a ciki suka taso. Amma da irinmu da muka shekara 40 zuwa 40 sama zuwa su da rafta da suke da 60 da wani abu, to irinmu da iskanci muke da yi. Amma yanzu yau da gobe arna suna shigowa cikinmu, mutanenmu suna ɗinkawa, sai zaman tunan su ba kunta yake ganin shi a matsayin komai. Ya kama za ta iya sawa ta sa suke ta dama jikinta ta zo gaishe ka ba abinda za ka ce, saboda in ya kama ta sawa babu kakila tana sawa ko kanwarka ko kwazin ɗinka. Saboda haka idan kana zama cikin haram, to wala za ka daina ganin abinda yake ba haram. Akwai wani guri da muka zauna wanda ake yawan bayyana tsaraici, wallahi malam sai ka ga sai ka zo wani lokacin malam kana sallah kana bata ayar da bata kamata ka bata ba. Allah da muka zauna kusan mu duka da muke jin sallah, da wuya a samu wanda zai kwana uku ba ci shi yana sallah. Allah wallahi malam, saboda haka wannan yana daga cikin sharrin zunubai, kuma matsalar in ka dage ka ci gaba da zama wallahi za ka daina ganin haram ba haram. Yanzu wani da za a ce masa wai sata kuɗi da biyo haram ne, ko yanzu za a fitar da kuɗi sai ka ɗan ƙara wani abu, inda za ka ce mai haram ne, zai ce ina. Ko yanzu a ce mai intanet na banki da ake ƙarawa, wani sai ya ce ma yana rura ce kuma haram. To in ka sake kana zama a cikin zunubai za ka saba da shi. Saboda haka yana da kyau mutum ya dinga tuna mutuwa, wannan zai taimaka masa. Yana da kyau mutum ya sani cewa duk iya zunuban da ya aikata Allah maɗaukakin sarki zai iya gafarta masa wannan zunuba. Allah ma karanta mana kul ya ibadiyallazina,
kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
Na'am,
inna Allah yaghfiru ذنوب جميعا.
نعم.
إنه هو الغفور الرحيم.
حكى وأنيبوا.
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
نعم.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
الله يجزي هو أن تكون كعيكة تجربي كان هو ينسى أولاد غرامة الله. Saboda ne, saboda Allah yana gafarta dukkan zunubai, ku koma zuwa ga Ubangiji tun kafin azaba ta zo muku ba zata ba tare da kun sani ba, ko ba ku samu taimakon Allah. Ina fatan mun gane an ta kula da su.
أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
أو تقول
لو أن الله هداني لكنت من المتقين
أو تقول
حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين
Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa yi kokari a cikin izuwa gare shi tun kafin lokutan da zai zamanto tuban bai da amfani kar mutum sai ya ga azaba sai ce na ma da za a koma ne ya na zama daga cikin masu tsoron Allah saboda haka za ka yi mamaki irin yadda bayan Allah ba tare da surrai yanzu wani mutumin madina kamar yadda aka kawo fistar shi kawai ya wuce ta kofar wani gida sai ya hangi wata mace tana wanka iya wannan abin da ya gani yadda ya koma ta wuce ya ci gaba da ibada ya koma tsanan tsakanin dutsina yana ta roƙon Allah yana roƙon Allah Allah ya zama da shi a cikin wani jikin ba sai Allah ya tashi shi ranar alkiyama ba Allah ya shigar da shi wata rayuka kullun da daddare haka yake zuwa yana tana kamar yadda kissa ta zo in ta inganta a nan sarkar ne aika wasu daga cikin sahabbai suka je suka nemo shi sannan annan sarkar ne ya gaya maka yi wani abu sannan mutumin da ya samu ya kini cewa an gafarta masa ne ya samu jin daɗi amma yanzu a waye kama mutum zai wuce wata matar tsarara ko a kan hanya ma ka ga wata tsarara ta sa kaya ma tsarara ta ci duk gashi nan saboda haka yana da ƙaramin amfani mutum ya zamanto mai tsoron Allah mutum ya zamanto cewa mai yawan tuna Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka shi yasa wani saurayi da ya je wajen Ibrahim bin Adama ya ce yana so zuciyarsa tana raya masa aikata zini sai ce to in ta raya maka ga abubuwa guda biyar da za ka dinga tunawa na ɗaya idan za ka saba wa Allah to ka fita daga ƙasar da ya halitta sai ce to yanzu akwai inda zan je wanda ba Allah bane ya halitta to sai ce to kai ba ka jin kunya ka saba wa Allah a ƙasar da ya halitta ita idan zuciyarka ta raya maka za ka saba wa Allah to ka daina cin arzikin sai ci to yanzu ban ci arzikin Allah ba arzikin wazanci ita to kai yanzu ba ka cin kunya ka ci arzikin Allah kuma ka saba maka ita idan zuciyarka ta raya maka na ka saba Allah to ka koyi inda ba zai ganka ita to an yi ba inda zan je inda Allah ba zai gani ita to kai ba ka cin kunya Allah yana ganin ka kuma kana saba masa ya ce idan ka saba wa Allah ranar alkiyama idan aka zo za a tafi da kai wuta ka ce ba za ka ba aljanna ba sai ce an bada aiki sun faɗa kina sai ce na biyar idan ka saba wa Allah idan aka ba ka takardunka ka ce ba sai ka aikata ba sai ya fushi da kuka yana cewa aina kiramul kaatibin aina kiramul kaatibin ma'ana ai akwai manya-manyan mala'iku waɗanda suke rubuta komai da komai saboda haka yana da matuƙar amfani kowa a cikinmu ya ji tsoron Allah kowa a cikinmu ya duba tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala ya tuba tun kafin lokaci ya koyi mana inna allaha yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yuzayyir Allah yana amsar tuban bawa matuƙar bawa nan da ke kaddara mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa kofar tuba a buɗe ta ce malam ta tsoro ushen su min magribiya matuƙar ya zamanto cewa rana ba ta fito daga yamma ba saboda haka yanzu rayuwar ba ta da wahala rayuwar nan da nan take zuwa ta ce da haka yana da kowa a cikinmu ya yi tunanin cewa shin wannan yanayin da yake ciki inda mala'ikan mutuwa zai zo ya ɗauki ran shi ya shirya na tabbatar ba wanda zai iya ba da amsa da akalla a cikin mu iman na ciki kowa ya ce dara ba shi dama akwai abubuwan da zai yi kyara saboda haka ayi kokari wajen tuba daga zunubai Allah yana gafarta dukkan zunubai shine ma'arafa da Allah wallahi na amilu sayyi'ati waɗanda suka aikata munanan ayyuka kuma tabu min ba'diha suka yi tuba ingantacce wa amanu suka ci gaba da ayyuka na alkhairi inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim tabbas ubangijin ka bayan haka yau za ka rani kun yi rahama Allah ya bamu yanci alaikum
assalam
wato akwai bambanci tsakanin ni ba zai tsaya takara ba da kuma na hana wani ya tsaya duk a bayanai na ba abin da yake nuna hana wani ya tsaya takara sai dai bayani ne akan bala'i da matsalolin da suke cikin shugabanci wanda ya ga zai iya ya ga yana da tsoron Allah da zai iya yi yana iya jaraba ina fatan ku gane yauwa amma maganar ni na ce ba na so ni ce inda kuka gani na tsaya takara to ku tabbatar na riga na gari idan na faɗa haka ba a nuna wani bari shiga kuma in ka ɗauki littafi na siffofin jagora na gari paragraph ɗina da na riki asali yawancin waɗanda suke zama shuwagabanni dama gwanda-gwanda ne zai yi wuya ka samu cikakken mutumin kirki ya zama shugaba kar ni ma wata ran na samu wani mukami a ɗauko wannan hakuri amma wannan ka'ida ce ko da na canza ra'ayi nan gaba ka'ida ce ku riƙe wannan hadisi a nan sassan galibin waɗanda za su zama shugabanni ba mutanen kirki ba ne galibi wannan shine fa innahum man ya'ishu minkum fa sayara ikhtilafan katiran duk wanda ya rayu a cikin ku to zai ga tabani ne ya shine ma'anar sai ya kulu umara min ba'di yu'akhiruna as-salata ala waqtiha za a samu shugabanni a bayana waɗanda ba su dinga yin sallah a lokacin ta wannan shine ma'anar kujukudi koda kuwa an doke ka an cinye dukiyarka me yake nuna wannan shugabanni suna kwace kudin mutane suna kuma dukan mutanen da basu ba su gani ba shine kuma ma'anar al-khilafatu ba'da 30 sana summa yu'ti Allahu al-mulka man yasha halifanci a baya na shekaru 30 ne daga nan kuma za a ci gaba da yin mulki ina fatan mun gane saboda haka wannan hadisai ne ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallam yace latamarranna ala al-qadi al-adl yawm al-qiyamati sa'atun yatamanna yanna annahu lam yaqdi bayna ithnayni fi kamati al-qab yace akwai lokacin da shugaba adali akwai wata sa'a da za ta wuce mai ranar al-qiyama zai yi fatan bai taba hukunci tsakanin mutane ba koda a dalilin koda akan dalilin kuma yace shugaba adali yace man ju'ila qadiyan haka annama zuriya da gani suke duk wanda aka zaman da shi an kadi yana yi wa mutane hukunci to kamar an yanka shi ne ba da wuka ba saboda aka yanka mutum da wuka ya fi saurin mutuwa sabanin a sa dutse ina fatan mun gane hadisai ne tari waɗanda suke nuna mana matsalolin da suke cikin shugabanci ba ko ne farkon waɗanda muka yi da sukarajin ba mala ama a nan sassana mai ke cewa sa ta hari suna alal imara za ku yi kwaɗayin shugabanci wasa ta kulu na dama duk wanda ya shugabanci sai ya yi na dama fani'imatil murdi'a wa bi'satil fatima ma dalla da darbar da ake samu in ana shugabanci amma abin da zai biyo baya na ranar alkiyama na nadama kiyamu nan malakin akwai diskarajin da yake wannan akwai wata kalmomi da zan faɗa game da shugabanci da yake wannan hadisin bari in ƙara maimaita mu ta taharisuna alal imara tabbas za ku yi faɗin shugabanci wata takunu nadama duk wanda ya yi shugabanci sai ya yi nadama iya nan kawai ka duba sai da na'umar lokacin an kuma yi bishara da aljanna amma da abu nuna atar majusi ya soke shi jini yana ta fita in aka ba shi madara sai ta fito ta gurin saboda aka ce likita ya ce mai kai wasiya ba aka tashi ba saboda haka sayyidina Umar daga cikin maganganunsa yana da dama na shugabancin da ya yi tsawon shekara goma yanzu ni ne sayyidina Umar duk ta asa ma da nai me zan damu da ita tunda na san Annabi sallallahu alaihi wasallam bishara amma cewa yake yi fata yake yi ranar alkiyama ya fita kafafa mana baya goba fallaka ba lada haka yake fata kaduwa ba shugabancin aka kashe shi ba majuse yayi wa hukunci bai masa bai kashe shi amma yake yana fata ranar alkiyama ya fita kafafa aka ce masa to ka sanya wanda zai gaje ka yi kisa isa ba ita ga kunan kushi da rago wanda annabi ya musu bishara ku ji a cikin ku ku zaba ga Abdullahi dan Umar nan dana ya taimaka muku wajen zafi amma bai da haƙƙi ka ku saka shi ba shi da haƙƙi shugabanci ina fatan mun gane saboda haka nan sallallahu ya ce fani'imatil murdi'a ma dalla da kuɗi da darba da manyan motoci da jin daɗi da iya kwadicin da za a hau kana jagoranci amma wa bi'satil fatima abinda zai biyo baya na yi sabi ranar alkiyama ya munana wassalamu alaikum wa rahmatullah